អេសៀ
មកដូរីងគីដែរ
អស្សឡាមអាឡៃគុំម៉ាសូរ៉ាណ្ទសៀមកដូរីងគីដែរយំមៃអាលីគីប៉ារិនឈីគីងកបាតដូនណេឈរងយោザមហ្វារតិនបាយាដឹកកិនដវសម៉ាតាសឹកយីវ៉ាវគីលីរសាឈិនហោសាមឌីណេដូដាbayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya filin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki
assalamu alaikum sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum a tsintsiya madaurin ki daya wannan tsintsiya ba za ta hadu ba mu dauru daya sai iyaye sun duba yanayin tafiya mu iyayenmu sun samu makaranta iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haduwa da musulmi da krista da wanda bashi da addini ma duk mun zama muna tare amma yau san mu din yau zamaninmu ne yazo sai kowa yana ware dan shi musulmi ya dauki dan shi ya kai makarantar musulunci kristan ya dauki dan shi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su hadu a duniyar nan guda daya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna kanana an riga an girmar da su da kiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junan su ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta dauki wannan abu da karfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurbataccen al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun tada mu yanda muke tada yayanmu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau Boko Haram ya fita tsakanin mu yau fitintunu sun fita na addini Jos ana yi Adamawa na yi Kano Kaduna na yi ko ina na yi mu fa mun tashi ne tare muka tashi to wayannan kuma da muka raba su tun suna kanana me muke tsammani za su tashi a ciki muna kokarin mu kyautatawa yayanmu amma lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan 2 wanda Boko Haram ta raba su yaran nan sun tashi kanana ne basu san inda suke ba basu san cin su basu san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already ma su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin mu muna da adalci muna iya mulki to dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi kada ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko wani addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zamana cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiya da yanzu mu iyaye muke ba wa yayanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaran mu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi akan su ba nagode
sunana Christy dan Fulani Sonkur ni community leader ce
daga wace jiha kika fito
daga Plateau State na Nigeria sinsiya madaurin ki daya shine tare Allah yayi mu ya halice mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri daya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya tsamu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka yasa ina ma mata iyaye mata shawara dan Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazan ku kuma dan Allah yayan nan duk inda suka samu kansu daya muke da musulmi da krista da mara addini duk Allah ne yayin mu kuma hanya daya za mu tafi ran da an ce baka nan shikenan ya kare amma wanne gurbi za mu aje ma yayanmu gobe dan mu mata ba mu fita mun gaya ma yayanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su hada kai da juna mu zama daya a nan arewa da kuma Najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazanmu da yayanmu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa Allah yana gani yana fishi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko akan mu a arewa da kuma duka Najeriya duka.
Ku zauna kar mu zaba al'umma ta arewa ga kira ku zauna zaman lafiya.
Haka ne, za mu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taba yi da
sunana Halliru Abdullahi Maraya. Ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan kungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya, wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya.
Sunana Reverend Joseph John Hayab, ɗaya daga cikin shugabanni masu gudanarwa na wannan kungiya, wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya, Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya.
Sunana Najib Mustafa Bawa Tsafe, kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da ke nan jihar Kaduna.
To, kamar inda masu sauraro suka saba sani, wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashi-tashin hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai, musamman ma dai a tsakanin al'umma. Da farko, araga wata malam Sheikh Halluru Maraya, za mu so mu ji menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin hakurin da kuke.
Wato, babban abin da wannan kungiya ta mu take yi akan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwan su. Domin mun lura cewa a baya in tashin-tashina ta faru, to sai kaga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya. Sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma basu san an yi taron ba, ballantana ma a ce an gayyace su. Sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a baya, misali zaka ga cewa sai rashin zaman lafiya ya faru. To, wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar Kaduna. A halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa, sannan a kwanan nan shekaran jiya kenan mun je masarautar Chawai. To, wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata, a tara mana matasa, a tara mana shugabannin addinin Krista, shugabannin addinin Musulunci, sannan da kuma su iyayen ƙasa, sannan da jami'an tsaro, sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane, Allah ne ya halicce mu kuma ta iyaye guda ɗaya. Wato, iyaye guda ɗaya abin da nake nufi mace da namiji shine muna ga musu cewa mu sowa juna abin da muke sowa kanmu, sannan mu kiwa ƴan uwanmu abin da mu ma ba ma so ya same mu. To, wannan shine gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya, kuma mun yi kanda karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani.
Bari in je wurin Reverend Joseph Hayab don jin wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi sheke magana.
Kamar yadda malam ya bayyani, da zan mun riga mun je wurare da yawa, mun sadu da matasa, mun sadu da pastoci da limamai, mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban. Kokarin mu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna, muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewar mu, muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilar mu ko addinin mu a cuce wani. Domin idan mun taimake kanmu, to mu da kanmu za mu ji daɗi. Amma mun bari abubuwan nan suna faruwa, za mu shiga cikin tsoro. Tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata. Tsoro zai hana mu noma, tsoro zai hana mu yin sana'a, sai mu shiga talauci. Kuma in mutum ya shiga talauci a yunwa, to ka san da cewa an koma wata bala'i kenan. To, duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawunan wannan jama'a. To, amma muna ci gaba da yi, domin aiki ne da mun riga mun yi niyya za mu yi. Kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba, a daina samun labari da ce an kashe wani, nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani, nan gaba a daina samun labari an cuce wani, nan gaba idan Krista ya ga musulmi ya ga ya gan dan uwan shi, musulmi ya ga Krista ya ga ya gan dan uwan shi, yan arewa sun ga yan kudu su ga sun ga yan uwan su, jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna. To, wannan sai canza irin labarin da ake fadi game da mu ya koma ku ta kyakkyawan labari.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, bai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya, ƙasa za ta ci gaba. a huta lafiya.
Masifa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani. Wute da bakin cikin juna Allah ke magani. Bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Sa te puje anta shikalo yo